sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 17 ga watan Janairu shekarar 2022 Baba Yakub makirin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin a cikin shirin namu ne za ku ji cewar rasuwar tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ta janyo azayar tambaya dangane da makomarta hukumin da kungiyar ECOWAS ta kaka bawa Mali akan halartar jana'izar marigayin daga duka alamu kwamitin sulhu da jam'iyyar APC ta kafa yana kai komo domin sulhun ta ayyukan jam'iyyar a kasa amma kuma kaba ana tukane da warwarewa domin duk inda suka je suka yi sulhu baya dorewa muna kuma dauke da rahoto na musamman akan wasu mutane da suka aikata munanan laifukan cin zarafin bala adama da rajinan yan sandan zamfara suka nuna suka jama'a akwai kuma labaran wasanni na mako da zamu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar New Zealand ta fara yi wa yara yan shekara 5 zuwa 11 rigakafin cutar COVID-19 ta kamfanin Pfizer a yau Litinin. An kai sama da rigakafin 120,000 zuwa cibiyoyi 500 a fadin kasar a cewar ma'aikatan lafiyar New Zealand. A wata sanarwa shugaban shirin bada rigakafin COVID-19 na kasar, Dr. Anthony Jordan Auckland, ya ce yin rigakafi yanzu ita ce babbar hanyar taimakawa wajen kare yara kafin su koma makaranta. Ya kuma ce bincike ya nuna cewa yayin da yara ba za su yi rashin lafiya mai zafi ba, wasu za su iya yi kuma su kare a asibiti idan suka kamu da cutar COVID-19. Yin rigakafin kuma zai taimaka wajen kare su daga daukar cutar su kaiwa ƴan uwansu a gida da ke tattare da hadarin kamuwa da ita. Bazuwar nau'in Omicron bai tsananta ba zuwa yanzu a Amurka. Dr. Vivek Murthy, kwararre a fannin fida a Amurka, shine yayi gargadin hakan a shirin State of the Union na gidan talabijin din CNN a jiya Lahadi. Ya kuma yi gargadin cewa ta yi wannan da makonni masu zuwa, lamarin ya dada muni. Amma ya ce an samu raguwar masu kamuwa da cutar a wasu wurare, ciki har da jihohin New York da New Jersey. Yanzu tsawon lokacin killacewa da mutum zai yi idan ya kamu da COVID-19 a Ingila ya ragu daga kwana 10 zuwa kwana 5. A yau Litinin wasu ƙwararru a fannin haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya suka zargi gwamnatin Afghanistan ta 'yan Taliban da yunkurin kawar da mata da 'ya'ya mata a harkokin al'umma. Shugabannin Taliban na ɗaukar matakai da yawa na nuna wariyar jinsi da tashin hankali akan mata, a cewar ƙwararru a wata sanarwa da ofishin hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fadda. Ƙwararrun sun jaddada damuwarsu game da jerin wasu matakan takaita abubuwa musamman da suka shafi mata da yara mata da 'yan Taliban suka sanya tun bayan da suka kwace mulkin kasar a watan Agustan bara. Baki ɗaya waɗannan manufofin sun kunshi matakan ladabtarwa da horo ga mata da yara mata da suka samo tushe daga nuna bambancin jinsi da kuma munanan ɗabi'u a cewar ƙwararrun. 'Yan Taliban sun hana galiban mata a Afghanistan komawa ayyukansu, sun kuma ba direbobin tasi umarnin ɗaukar fasinjoji mata da suka sanya hijabi kadai. Bayan haka sun buƙaci wani namiji a iyali ko ɗan uwa ya raka mata idan za su yi tafiyar da ta wuce kilomita 72, sannan sun sanya tsauraran matakai akan irin kayan da mata za su sa. Kasashen Australia da New Zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin don duba gagarumar maɓannar da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar Asabar. Aman wutar ta haddasa toka a tsibirin ta kuma janyo ambaliyar tsunami da ta wanke bakin tekun Tonga. Jami'an Australia da New Zealand sun ce sun samu rahotannin mummunar ɓannar da ambaliyar ta haddasa a kan shaguna da gidaje a bakin tekun. Aman wutar da ta faru a ranar Asabar din da ta gabata ta lalata waya ɗaya tak da aka sanya a ƙarƙashin teku wadda ke samar da hanyoyin sadarwa da yanar gizo ga jama'ar tsibirin. Gyaran wayar ka iya kai daga mako ɗaya zuwa uku. Hukumomin Tonga sun ce toka sanadiyar aman wutar ta gurɓata iskar yankin, ta kuma gurɓata ruwan shan tsibirin. Suna kuma roƙon mazauna yankin da su sanya takunkumin rufe hanci da baki su kuma dinga shan ruwan kwalba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yammacin jiya Lahadi, 'yan sanda a Birtaniya suka sanar da kama mutane biyu dangane da binciken da ake yi na yin garkuwa da wasu mutane a wani wurin sujada da ke jihar Texas a nan Amurka. 'yan sandan garin Greater Manchester sun fada a wata sanarwa cewa bangaren 'yan sanda da ke yaki da ta'addanci ya kulla wasu matasa biyu a kudancin Manchester kuma har yanzu suna tsare ana yi masa tambayoyi babu dai wani bayani akan ko ana tuhumar su da wani laifi da safiyar jiya Lahadi hukumomin Amurka sun gano cewa Malik Faisal Akram dan shekara 44 dan kasar Burtaniya kuma shine yayin garkuwa da mutanen hudu a wani wurin sujada da ake kira Congregation Beth Israel a kusa da garin Fort Worth a jihar Texas kikikakan da aka samu da mai garkuwar ya kai tsawon sa'o'i 10 kafin jami'an tsaro su afka cikin ginin an antar da duk mutanen da aka yi garkuwa da su kuma jami'an fannin da ya kware akan harkokin makamai a hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun harba Akram har lahira Hukumomi a hadaddiyar daular Larabawa sun fada a yau Litinin cewa wasu tankokin mai uku sun fashe a wani wuri da ke tashar jiragen sama ta kasa da kasa a Abu Dhabi a wani hari da tayu na jirgin sama mara matuki ne kafar yada labaran kasar ta WAM ta ce fashewar ta yi sanadiyar kisa a kalla mutane uku tare da jakkata wasu su shida cikin waɗanda suka mutu har da 'yan kasar India da wani dan kasar Pakistan Binciken farko na 'yan sanda a game da lamarin ya nuna cewa tayewar jirgin sama mara matuki ne ya haddasa fashewar da kuma wuta da ta tashi a kusa da wurin. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun fada a yau Litinin cewa kungiyarsu ta kai hari a cikin hadaddiyar daular Larabawa amma ba tare da bada wani karin bayani ba. Jami'an hadaddiyar daular Larabawa sun musanta ikirarin farko na hare-haren 'yan Houthi.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla rasuwar tsohon shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita mako guda bayan takaddamar da ta kunno kai tsakanin ECOWAS da gwamnatin rikon kwariya ta Mali ta janyo azayar tambaya daga dada makomar takunkumin da kungiyar ta kakabawa Mali a bisa la'akari da yiwuwar aika tawagar shugabannin don halartar jana'izar mutumin da suke matukar dasawa da shi a zamanin da yake kan karagar mulki Wakilin muryar Amurka Suleiman Mun Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Hanbararren shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya rasu ne mako guda bayan da shugabannin kasashen kungiyar sai da yawo suka rufe iyakokin kasashen kungiyar da kasar Mali saboda zargin gwamnatin ta da saba alƙawarin shirye zabe. Lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin kasashen yammacin Afirka da Mali abin da ya sa masu bindigigin al'amuran yau da kullun a jamhuriyar Nijar ke aza ayoyin tambaya game da yadda bangarorin biyu za su tunkari wannan al'amari Farmata Muktar Taya ita ce shugabar kungiyar ci gaban matasa ta Genome
yanzu ka gazai dan uwan su ne shugaban kasar yaya za a yi ya cancanci su bude wannan takunkumin su je su yi mishi jana'iza a yi gaisuwa ko kokagani ana dara sai ga dare yayi yayan su ne abokin su ne tare a boli guda suke matsayi to yanzu kaka za a yi ya kamata a ce sun je sun mishi ban kwana na karshe to ta kaka za a yi sun liƙe sun gargama takunkumi a bisa hilin shirgi sun liƙe iyaka sun liƙe yaya za a yi
to amma a nasa nazarin Abdurrahman Alkasum na ganin yiwuwar bangarorin su yayya faruwa a zuciyarsu a wannan lokaci na juyayen rashin daya daga cikin waɗanda suka taka rawa a siyasar kasar Mali da ma kasashen yammacin Afirka da na Sahel
dalilin rasuwar tashi da halarta wajen jana'iza ko neman izinin a sauka da jirage a shiga kasar saboda a taya araka shi gidan gaskiya to yana ya zama wani dalili wanda ake yin wasu tattaunawa na bayan waje kuma wanda watakila suna iya kai ga cimma wani abu haka ake tsammani duk da ke ko da mangarori ya ja daga amma kuma abinda ake gani ko da su hukumomin na Mali ko ta yi kowa cikin kowa ya ciza kuma ya dan busa saboda wasu mutane ko su kasashe sun shiga suna tattauna akan abunsa.
Dan shekaru 76 a duniya Ibrahim Boubacar Keita ya fuskanci juyin mulkin soja a 2020 bayan da ya shafa shekaru 7 akan karagar mulki sakamakon abinda sojojin Mali suka kira lalacewar sha'anin tsaro kasar da 'yan ta'adda suka mamaye arewacin ta a yayin da cin hanci da handamar dukiyar jama'a suka yi katutu fiye da shekara guda bayan shiɗe shi daga kujerar shugabanci har yanzu an kasa gano bakin zalan warware rikicin siyasar kasar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton daga dukkan alamu kwamitin sulhu da jam'iyyar APC ta kafa yana kai komo domin sulhunta 'ya'yan jam'iyyar a ƙasa amma kuma kamar ana tuka ne da warwarewa domin duk inda suka je suka yi sulhu baya dorewa. A kwanan nan kwamitin ya yi tattaki zuwa jihohin yammacin kasar irin su Lagos, Osun, Ogun da kuma jihar Kwara, amma labarin bai canza ba. To sai dai masana harkokin siyasa na cewa haka siyasar ta gada. To ko menene hakan yake nufi? Ku biyo mu domin jin amsa a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Bincike ya nuna cewa rikicin cikin gida a wasu jihohin APC da kwamitin ya ziyarta ya riga ya yi nisa. Alal misali, a jihar Osun ana kyautata zaton rikici da ya dade a jam'iyyar ne ya kawo rashin jituwa tsakanin jigajigan jam'iyyar irin su Rauf Aregbesola da wanda ya karbi mulkin jihar a hannunsa, Boyega Oyetola. Wannan takaddama nasu ya sa an samu shugabannin tsagi biyu a jihar, kuma duk da kokarin da kwamitin ya yi na sulhunta su bai samu nasara ba. A jihar Lagos ma labarin da daddade ne, kamar yadda shugaban kwamitin Sanata Abdullahi Adamu ya bayyana.
Mun samu zuwa jihohin shi ya yamma a Najeriya, mun je Lagos, mun je Abeokuta a Ogun State, mun je Osun, mun kuma dauki Oyo tare da Osun a Osun. Mun dawo na hanyar dawa mun tsaya a jiya ce muke kira ganuwan arewa kuma kofan arewa kulu ilore. Alhamdulillah ta shakka an samu kulle-kulle da iri-iri, amma babban abu shi ne mun samu sauraro da kyau, mun kuna masu kukan cewa eh za mu ji kukanku, amma kuma kada mu je mutu ya zama na halin yan mulki ko ya kujeran yaƙi bai hau dokin yaƙi. Ita mutu ɗan jam'iyya ne kirki mai amana da kanshi jam'iyyar shi, don zai kawo gyara da kanshi da abokan tafiyan shi a garin su a jihar su. Ya kamata ya ba da kai ya ba da goyon baya don a samu maslaha na dukkan da ke son a yi.
A jihar Kwara, kwamitin ya gana da bangarori biyu na jihar da suka hada da bangaren ministan watsa labarai da al'adu Lai Muhammad da na gwamnan jihar Abdulrahman Abdulrazak. Bayan ganawar, sai wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga jiha mai dauke da sa hannun Isiyaka Aboji da Ibrahim Sharafuddin na nuni da cewa ba su gane da irin zaman da aka yi ba, saboda haka ba su gamsu ba. Akan wannan turka-turka ne kwararre a fannin tsangayar siyasa a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya fashin baki yana cewa
rashin tsayawa akan aqidar cewa mutum da yake da bukata yannan mukami a Najeriya ya fito da tsari da bayani da yanda yake tunanin zai taimaki kasa ya taimaki jam'iyya ya taimaki jama'ar kasa shine yake kawo babban matsala a cikin jam'iyyar APC. Siyasar Najeriya ce ta fara kawo wani yanayi wanda an yi sake an bari waɗanda ba ƙaunar ƙasa suke ba, ba tunanin tafiyar da cigaban ƙasa suke ba, suna tasiri kuma yanzu sun yi tasiri har tasirin ya shiga cikin jam'iyyu, kuma aka hau ake holewa yanda ya kamata.
Amma a wani abu mai kamar mayar da martani, shugaban kwamitin Sanata Abdullahi Adamu ya ce nufin kwamitinsa shine a samu nasara a haɗa kawunan 'ya'yan jam'iyyar APC a ƙasar baki ɗaya.
Muna fatan mu dai shi ne Allah ya kawo fahimta tsakanin mutanen nan, kuma a samu sa'ida a tafiyar jam'iyyar mu na APC kafin mu haɗa da faɗin mu mu bayar wa jam'iyyar insha Allah.
Kwamitin ya ce zai yi iya ƙoƙarin kammala aikin da aka ɗora masa kafin babban taron jam'iyyar da za a yi ranar 25 ga watan gobe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan farfar. Da fatan an shakata. yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan wasu mutane uku da suka aikata munanan laifukan cin zarafin bala'adama wanda ƴan sandan jihar Zamfara suka gabatar da su ga jama'a. Ga sani Sha'abu Malumfashi da cigaban rahoto na musamman.
A Najeriya, rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar ta gabatarwa da duniya mutane uku waɗanda suka aikata wasu manyan ayyukan da ake zargin sun aikata sun kuma amsa wannan laifin nasu. Biyu daga ciki dai ƴan Najeriya ne, guda ɗan kasuwa wanda yake ba da sautin aje a kamo mai yara ƙanana don ya kwakule musu ido da wasu sassa na jikinsu yana biyan 1,500 ga kowane yaran da aka kawo. Sai kuma mace ƴar ƙasar Nijar wacce ta fato ɗan kishiyarta za ta sayar da shi a birnin Gusau inda asiri ya tona aka kama ta. Kwamishinan ƴan sanda na jihar Sifi Elkana ya yi bayanin cewa sun kama Ahmed Baba, wani ɗan kasuwa mai sai da motoci a garin Gusau. Aikinsa shi ne cin naman ƙananan yara da kuma wasu sassa na jikinsu.
Wasu wanda aikinsu su kama ƙananan yara, su yanka su, su cire idanun azzakarinsu, hanji da makokorinsu. Wani Aminu Baba ɗan shekara 57 shi ya zamu ya nemi shi Abdulsakur Muhammad ɗan shekara 20 ya ce mashi da Allah ya je samu mashi hanji da makokoro da azzakari da idanun yara ɗan shekaru 7 ko 8 ko 6. Shi kuma sai ya samu yan uwan shi akan zai ba shi kuɗi 1,500. Shi kuma don yana kuɗin kuɗi ya je ya yi na farko ya samu ya kai mishi, ya yi na biyu duk yana biyan shi. To na ukun ne ya yi an biya. Amma Allah tura masa asiri, mun samu mun kama yaran sai suka kai mu wurin shi, muka je muka samu shi a cikin silin, ya je buya a cikin silin, kuma yana da yaya kusan 17 da mata uku. Amma bai kama ƴaƴan shi ya yanka ya cire makokoro ko azzakari ko hanji ba, amma sai ƴaƴan mutane ne yake so a kawo mishi. Ya ce shi a cikin kayakin da ake kawo mishi makokoro ne tafi daɗi, kuma haka yake dafa ya ci. Sannan sauran fatin sai ya sayar, muka gama bincike. Zamu gabatar da shi a gaban hukuma.
Kakakin rundunar SP Shehu Muhammad ya yi tambayoyi gare su kamar haka. Farko shine yaran da aka same su da laifin na satin yara suna kai masa.
Abdulsakar Muhammad, to me kan ɗan sanda suka kama ka?
Alhaji Aminu ne baba Esther ne, ya isko ne nan makaranta muna karatu muna zane. Daga ya yi sallama ya maka ansa an sai shiga Allah mutum guda daga ciki ya ɗan zo. Sai ni gaba wanda ya taso sai na taso na zo na inda yake. Da ya zo sai ya ce ga Allah sadaka za ka amsuwa ko za mu je ka ɗan amsu sai na ce mai to za ni je. Sai ni ce. Da muka zo nan wurin masallacin iri na nan barakallahu Gusau, sai ya tsaya sai aka ce min ba sadaka ba ce za ka amsu. Ya ce yaro ne nika son ka samu nan za ka cire ma wani abu a jiki ne. Sai nika ce mai to ni ba wannan ba harka ta ba ce. Sai ya ce na sani amma duk da haka ne ya sa ni jawo ka. Sai ya ce to abinda ba harka ta ba ya za a yi. Sai ya ce son ne nika ka samu wani zan ba ha kuɗi naira 1,500. Sai na ce mai to insha Allah ku zan samu mai. Sai na je na farko na samu mai. Na farko tare da shi muka je.
Ina ya baka.
1,500 ne.
To sai kuka je tare sai kuka yi.
Eh sai muka je tare da shi. Ya zo da wata wuka karama ya kwalkwale idanun nashi. Sai ya gwadi min cewa ga wa da zan yi. Na bi ma tare da shi ya. Na bi ma su ma ba a lera gaba ɗaya har na ƙarshen.
To
ya ka kawo. Sai na ukun gani sai na ɗauko yaron ba da niyan in kashe shi ba farko. Na ɗauko shi ne na aje shi na ce shi wancan Ahmad.
Kuma ka kai yaron da ka ɗauko shi?
Ok, nan barakallahu.
Ina barakallahu.
A wurin masallacin iri.
Cikin ina ka kai shi?
Cikin kwangon gida.
To sai ka yi yaron.
Na maka je cikin kwangon gida sai na ɗaure mai hannu a baya. Na ɗaure ƙafafu ne. Sai na ce Abdullahi ya rufin baki ne sai ya ɗaure mai baki sai rufin baki ne ya ɗaure mai baki.
To duk sanda kuka je can kangon gidan tare da kai da wa kuka je da kai da wa dawa?
Da Abdullahi.
Da wa?
Da Ahmad.
To
ya rufin baki ne sai na ɗaure shi sai ya bashi nan ya sai muka fito na muka fito ya muka aika namba a kawo mana namba ɗin muka tura namba aka kira sai mu ciya mana kuɗi da muka yi na farkon namba ba kira ba shi layin ya lalace.
Kan abin da muke son mu ji shi Ahmad Yakubu din da kuka kai a wancan kangon gida dan nan dan nan dan nan shi kuka cire
kamar wanda ya saba abubuwan da ya cire ba wancan yaran idanu da makogaro da hanji
wurin zakari su kuka cire to bayan kan cire su sai aka yi ma
sai ne je ne kai mai nan wata dogo kona nan level level
sai ba ka dawa
sai ya ban kudin cikin leda a ciki
wace makaranta ce kace kike
makaranta Kawuna Malam Umaru
ya sunan makarantar
Malam Umaru sunan ne mai makarantar ce
tambaya ne shine ka kai kafin ku cire masa yanke shi ku kai ga kanki
a bayan kai shi masa
dole
shi dole shi
kai me yasa baka ji tsoro ba
in ba su gaskiya su ne da kuma jawabin
malikin mi me kaka ba
ya ya halin da ya yi an ga halin cin gungu ga shi yana farka
a bayan shi ne aka gabatar da Ahmed Baba dan kasuwa mai sayar da motoci a Gusau ko da yake dai yayi ta turji yayi shuru don jin kunya bai ma iya magana da farko ya amsa laifukan da aikata
ko sunan ka sunan da shekara kada shekara 57 bayan kana shirin ka zo don da wannan yaro da shekara 57 bayan mun kai ne kan sanda farko ne kuma shi ke ba tun gani kamar
na amsa ne shi
sunan
ciwo na shi ne
kuma da maka sana
kamar yadda ya faɗi da makokarin da
kuma makokarin da mun gani da makokarin da
ido da alawa
na san ne ka amsa shi
to shi ce wai su uku
ko ta kasa ne ta sani
haka ne sai
ne ka ce ba shi da ya ta ka maka
dan
ka kasa ne kuma ka ce da shi yaro wannan da ka ga
ka kasan shi
ka san shi ne ka ce
mota
abubuwan da ka karba ne ka ce shi
yanzu akan bincike
mun kace da su sai aka kawo maka
shi wannan bayanin da za ku sani shi
idan aka kawo maka ne ka ce da shi
wani babban lamari mai ban ta'ajibi shine yadda wata mace yar kasar jamhuriyar Niger ta sato dan kishiyarta ta kawo shi Najeriya dan ta sayar da shi a birnin Gusau kamar da yadda kwamishinan yan sanda na jihar CPL Kana ya mana bayani tun da farko
sanan na hudu kuma akwai wata mace yar Niger Republic mai suna Aisha Ibrahim mun kama ta ne da yaro kishiyarta mai shekara 2 ta zo Gusau daga Niger ta zo ta sayar da yaron nan da muka kama da muka ce to mai dalilin ta zo wannan yaro tace ai kishiyar da ta saci dan ta sayar shine ita ma ta sa donata ta zo ta sayar ta samu kudi ta biya bukatun ta Gusau ba inda za zo ana wannan halin ba don duk yan sanda na suna aiki dare da rana ta shigo kuma Allah ya sa mun kama ta amma tun da ita ba har Nigeria ba mun gama bincike za mu hananta ta ga immigration don a san matakin da za dauka game da ita
waɗannan al'amura suka sanya na tuntubi malamai waɗanda suka bayyana cewa irin waɗannan muggan manyan laifuka suna jayo fushin Allah wanda yake ƙarshe masifu ne kan biyo baya da bala'i farko shugaban al'ummomi na jihar Kaduna Sheikh Sale Dan Kano
Allah shi ya halicci bayansa kuma ya haramta zubar da jinin sa da dalle kisa wanda duk ya kashe wani ya debo wa kanshi musiba ya riga ya dawo da kanshi a cikin wutar jahannama kamar da Allah ya alƙawari wanda duk ya kashe wani zai dawo a cikin wutar jahannama kuma har abada da fitintinu da tsinuwa da musibu suna yi don neman duniya ne kuma duniya ba madawama ba ce
salama sai sale dan kano wannan musifu da muke fama da su ina mafita tambayar da naiwa Sheikh Imam Rabu Zaria Danjin mafita a wannan lamari
abin da zai fitar da mu daga cikin wannan musifa tilas ne sai mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala fitintinu suka taso yayin da al'umma suka zanto sun saba ma Allah Allah sai ya jarabce su da musifu da fitintinu kamar yadda ya jarabta al'ummomin da ke bayan mu kuma lallai in ana so a fita a cikin wannan ta bangaren gwamnati sai ta zanto tana hukunta dukkan waɗanda aka kama suna da a cikin irin waɗannan daukan nauyin masu irin wannan aikace-aikace ko kuma wanda su kai tsaye da rai suke yin irin waɗannan aikace-aikace din amma madaman gwamnati ba za ta riƙa hukunta masu irin waɗannan laifukan ba yana daga cikin musifa a ce a ƙasa ya zanto babu doka to kuma hukuncin a yi shi a bayyane jama'a su gani sai ya zama kyakkyawar misali to shine za a samu fita daga cikin shi
shin ko me mata za su ce game da wannan al'amari ga wata baiwa Allah uwa kuma malama
sunana binta Abdulhamid shawara ta ga iyaye mata saboda su ne ke zaune da yara ta su ne kamata su sa ido akan yayansu saboda haka ina kira ga iyaye mata su sa ido akan yayansu idan yaro ya fita ki tabbatar kin san inda yaron ke dan Allah dan annabi uwaye mata a kula idan kuka ga yaron ku na mu'amala da kudi ba ku san inda ya samu kudin nan ba ku bincike shi musamman abokai ku tabbatar da cewa abokan nan da suke mu'amala tare da ƴaƴanku ku tabbatar na ƙwarai ne
mutane da dama dai har yanzu suna ta maganganu game da wannan al'amari yadda zamanto kaman almara. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Kusawa, Nigeria.
To madalla a gaida Sani Shaibu Malumfashi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice. Kasashen Kamaru da Burkina Faso sun sami tsallakewa zuwa matakin 16 na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Kamaru. Kamaru da ke karbar bakuncin gasar ta yi kunnin doki ne da kasar Cape Verde a wasansu na uku na matakin rukunin A, wanda ya bata jumlar maki 7 kenan a saman rukunin. Burkina Faso ma kunnin doki ta yi a wasanta na yau da kasar Habasha da ci 1-1, inda ta zo ta biyu a rukunin da jumlar maki 4 daidai da Cape Verde, to amma kuma ta zarta ta da yawan zura kwallaye. To sai dai yayin da kasar Habasha ta yi adabo a gasar tare da maki 1-9 a kasar rukunin, Cape Verde na iya samun damar tsallakewa zuwa mataki na gaba a cikin waɗanda suka zo na uku mafi kwazo a matakin na rukuni. A wani labarin kuma, Amerika da kambin gasar ta cin kofin nahiyar Afirka wato kasar Algeria, tana fuskantar kalubale da barazanar ficewa daga gasar ta bana tun a matakin rukuni. Hakan ko ya biyo ne bayan kashin mamaki da ta sha a hannun Equatorial Guinea da ci 1 da nema a wasansu ta biyu ta gasar a jiya Lahadi. Yanzu haka dai kasar ce ke can kasar rukuninsu na E da maki 1-9 da ta samu a wasanta na farko da ta yi kunnin doki da kasar Saliyo da ci 1-1. A yanzu ya zamewa Algeria din tilasta sami nasara a wasanta na gaba da kasar Ivory Coast domin yiwuwar samun damar iya tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar. Duk da yake dai sau ɗaya ne kadai aka sami kasar da ta taba kare kambinta na lashe gasar sau biyu a jere a tarihi, wato kasar Masar a shekara ta 2010. Masana da manazarta lamuran kwallon kafa na mamakin wannan kuma baya na kasar ta Algeria, wadda ta sha kashi a hannun kasar da take a matsayin ta 114 a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin ta maula a duniya, lamarin da kuma ya kawo ƙarshen dogon zangon da kasar ta Algeria ta kwashe ba tare da an doke ta ba wasar har na tsawon watanni 35 tun daga watan Oktoban shekara ta 2018. Dan wasan gaba na kasar Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, zai koma kungiyarsa ta Arsenal domin ci gaba da duba lafiyar jikinsa. Hukumar kwallon kasar ta Gabon ita ce ta bada sanarwar cewa Aubameyang zai bar tawagar ƴan wasan kasar da ke fafata gasar cin kofin nahiyar Afirka a kasar Kamaru, bayan da binciken lafiyarsa da aka yi da ke da alaka da cutar COVID-19 ya nuna cewa akwai wasu matsaloli a zuciyarsa. Dan wasan mai shekaru 32 ya isa kasar Kamaru ne a ranar 6 ga watan nan na Janairu, inda kuma nan take gwajin da aka yi masa da isarsa ya nuna cewa yana da cutar ta corona, lamarin da ya sa bai sami bugawa kasarsa ta Gabon wasa ko ɗaya ba a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. Tun a watan Oktoba dai aka tabbatar da dan wasan ya kamu da cutar bayan wani gwaji da aka yi masa a kungiyarsa ta Arsenal, kuma bai sami bugawa kungiyar tasa wasa ba tun sa'ar da aka yi masa ladabtarwa ta dakatar da shi daga buga wasa da kuma kwace masa mukamin kaftin na ƴan wasan kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To ba dalla, yanzu ko lokaci ne da Maryam Dauda za ta kawo mana labaran duniya, amma wannan karon a takaice.
Kasar New Zealand ta fara yi wa yara 'yan shekara 5 zuwa 11 rigakafin cutar COVID-19 ta kamfanin Pfizer a yau Litinin. An kai sama da rigakafa 120,000 zuwa cibiyoyi 500 a fadin kasar, a cewar ma'aikatan lafiyar New Zealand. A yau Litinin, wasu ƙwararru a fannin haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya suka zargi gwamnatin Afghanistan ta 'yan Taliban da yunkurin kawar da mata da 'ya'ya mata a harkokin al'umma. Kasashen Australia da New Zealand sun tura jiragen saman soja tsibirin Tonga da ke yankin Pacific a yau Litinin don duba gagarumar ɓarnar da dutse mai aman wuta a ƙarƙashin teku ya haddasa a ranar Asabar.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti, zama injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri da na haɗa da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, da ke cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi da nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.